بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بمن اهتدى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأخدى. أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك آدم الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، عزفت العازفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون. فاسجدوا لله واعبدوا.
إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da haduwa da ku a wannan safiya ta ranar Asabar, yau 12 ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1442, daidai da 24 ga watan hudu shekara ta 2021. Kamar yadda kuka sani, mun zaɓi waɗannan ranaku don mu rinƙa karanta wannan littafi mai suna Sifatu Zawjati Saliha, wato siffofin mace ta gari. Wannan kuma shine darasinmu na uku daga faro shimfiɗan wannan littafi ɗin. Ɗan uwa Malam Usman, Allah ya saka musu da alkhairi, suna ƙoƙari matuƙa wurin ganin an yi abin da ya kamata a wannan unguwa da musamman wannan majalisi, musamman abin da ya shafi shi wannan littafi. Na san jiya har wurin dare sosai muna ta magana da shi, ina kan hanyar tafiya muna magana za a samar da littafin. Don Allah yadda kamar yadda ya faɗa an kawo za a bayar, amma dai tunda karatun namu ana ɗauka, sannan kuma na biyu lokacin na ta ƙurewa, Ramadanin ma ya kusan rabawa biyu, so da haka za mu shiga cikin karatun littafin. In an kawo wanda suke da littafi sai su waiwaya su saurari a darasin da aka yi recording, insha Allahu gobe kuma sai mu ɗaura da littafi a hannunku. Na yi shimfiɗa a baya dangane da muhimmancin wannan littafi ɗin. Duk wanda kuka gan shi a aljanna mutumin kirki ne, Allah bai yi aljanna don mutanen da ba na gari ba. To wannan littafin gaskiya malamin ya yi iya ƙoƙari ya ga ya maida rayuwar mata ya koma rayuwa ne na mutane na gari. Kuma ina so ku ƙara halartowa a ranku, tunda malam ya muku gata ya keɓance littafin ya ce naku ne ku mata, to kar ku rinƙa kallon maza a cikin wannan littafin. Su maza an tashi da su, su ma sai a sa musu littafin da su yake ɓanta, su ma kuma kar su kalli mata a ciki. Wannan shi zai taimaka mu iya gyara society da muke ciki, saboda muna buƙatar miji na gari, muna buƙatar mace ita ma wadda take ta gari. To mutum da wannan ku ya shafa, ku ɗauka abinda malam ya gaya muku a nan, gaskiya Allah zai saka masa da alkhairi. Kuma gashi malami ne wanda yake na zamani, ya san halin da muke ciki a yanzu. Ina ga mun fara muqaddima a wancan mako? To, amma dai duk da haka, okay, ina to muka tsaya. Okay, to shafi na biyu kenan za mu tashi. To, in haka ne, bari mu ɗauka daga yadda ce amma ba'du, ko? A shafin baya. Bayan malam ya yi godiya da yabo ga Allah ga salati da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ya ce amma ba'du, bayan duk waɗannan bayanai da suka gabata, fa inna mawdu'a hadhihi risala, lallai mawdu'in muhallin wannan saƙo nawa da nake rubutawa, allati hiya bi unwan, wanda na sa ma saƙon nawa take da adireshi na cewa Sifatu Zawjati Saliha, ga siffofin mace ta gari, ma'ana kamar ki ce ga siffofin ƴar aljanna. Kun fahimci maganar ko? Don duk yawancin maganar da ya yi a nan ya tsatso su ne daga ayoyin Alƙur'ani da hadisai da suke nuna siffofin mata wanda za su je aljanna. To in da za mu sa ma littafin suna na biyu, sai mu ce littafin da ke bayani a menene akan siffofin aljanna. Ina fatan a karatun da muke da ku talata-talata, akwai wani littafi da muke so Allah ya mana tsawon rai za mu karanta da ku. Littafai ne guda biyu, dukansu ba su da yawa. Ɗaya sunan shi Nisa'u Ahlin Nari, mata 'yan wuta, wanda Ƙur'ani da hadisi ya faɗi siffofin cewa irin waɗannan matan gidan wuta za su zauna. Sannan ɗayan littafin kuma sai aka yi mishi daban, aka ce Nisa'u Ahlil Janna, ga kuma mata waɗanda Allah ya faɗi irin waɗannan matan aljanna ita ce gidansu. To kun ga akwai buƙatar mu san siffofin 'yan wuta don mu nisanta, haka ne ko? Sannan akwai buƙatar mu san siffofin 'yan aljanna don mu yi haƙuri, mu yi aiki irin na 'yan aljanna tun kafin a zo ranar da mu ma rayuwarmu Allah ta'ala ya riga ya karɓi abinsa an koma zuwa gare shi. Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau. To malam ya ce wannan littafi na sa masa wannan suna, laysal kalamu wal khitab yace kuma ba wai magana da tattaunawa ne kadai nayi a cikin wannan littafi mukhtasan wai ba na kebance tattaunawa ne da magana kawai ga bishababatil qabla bishababatil muqbilati ala zawaj ban keba magana na a wannan littafi ga mata wanda kawai suke shirin yin aure ba wanda ko an sa musu rana ko sun kai matakin da za su iya yin aure الراجبه في معرفه صفات زوجتي الصالحه صفات الزوجه وند ايرين wadannan matan masu kwadayin su san sifofin irin mace litatahalli biha dan su yi kwalliya da irin wadannan halayen na mata nagari walitahayya nafsaha kuma ban yi wannan littafin kadai dan su irin wadannan mata su kimtsa kansu su shiri ba litahqiqi halan su tabbatar da irin wannan sifofin na mata nagari wa tatmimiha kuma su cika irin dabi'un da ake so wa tatmimiha da kuma samun kamala a cikin waɗannan sifofin yace wannan littafin bai tsaya akan mata kawai masu nufin yin aure ba shine abin da yake nufi a wannan gaba to sai gaba ta biyu da nan ne kuka ce za mu tashi yace walaysa aidan har wayo wannan littafin nawa bai kasance مختصا بالمرأة المتزوجة بانايش ني كاي ga matan da su sun riga sun yi aure ba allati ahabbat li nafsiha irin matan da suke son ma kansu sifatin zaujati salihah a ce suna da sifofin mata nagari saboda duniya makaranta ce kullun karatu ake mata Allah ta'ala kuma ya fadi rayuwa kuma ita jarabawa ce duniya makaranta rayuwa jarabawa in kai karatu sai an maka jarabawa ko الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا الله شيني wanda ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa ba dan komai ba sai dan ya jaraba mu ya ga su wane ne zasu kyautata ayyukan to ashe kenan wannan ya nuna ko kina gidan aure tsuguna bata kare ba ko ba haka bane har sai na farko kin yi hakuri kin cimma abin da Allah ke so a gidan auren ku zaki samu aljanna a dakin mijinki da yawan mata sun samu wannan sannan na biyu sai kin dage kin tado da ƴaƴa nagari waɗanda ran da baki nan za su yi miki addu'a sannan na uku sai kin dage kin siffantu da waɗannan siffofi har ya zamto ranar haɗuwanki da Allah ya zamto mala'iku su ce da ke salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubat dar amincin Allah ya tabbata a gare ki sakamakon namijin haƙurin da kika yi dan duk wanda kuka gan shi a aljanna sai da ya haƙuri duk wanda kaga ya shiga aljanna hakuri ya kai shi aljanna saboda ba a samu aljannan ba da hakuri ba Allah ta'ala ya ce wa ma yulqaha illa alladhina mene sabaru wa ma yulqaha illa bi hawdin azim Allah ce ba masu samun aljanna sai masu hakuri shi ko hakuri dama ba dadi gare shi bai da dadi ko na tisin kwabo duk wanda kaga an ce ya hakuri to an san an riga an cutar da shi ne amma sai dai kyakkyawan sakamakon shine abin da ke taimakon mutum dan Allah ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab sanure Allah yana satan kawa wanda suka yi hakuri ne da ladan su wanda babu kididdiga a ciki Allah ka samu a cikin su to malai yace ban yi wannan littafi dan mace da ta yi aure kadai ba wanda suke son makanta su sifanti da sifofin mata na gari ni to hafiza alaiha dan ta kiyaye suka tsare suka rinka aiki da su ولتحقيقها في حياتها كما يزمتو تا تبتر دا سو عرائي وانتا تنا ايتي دا سو يتي سو ما ودن نم ماتن دا سكي اوري با دن سو كأيني ونن لتاتي با بان يدن يم ماتا با بان يدن ما سا اوري كأي با يتي كما انكو ليس مختصا بالمرأة كما يند حرو يودي ونن لتاتم با وينا كيب ان تشنا ربو تاشباني سبو دمتي المقصرة wanda take takaituwa take da gazawa wurin samar da siffofin mata nagari wanda take da wasu siffofin mata nagari ba ta da wasu ba nayi ne dan waɗanda wai dan tana da wasu siffofi wanda ba nagari ba wasu kuma nagari la ilaji ma indaha min taqsiri hadan ta amfani da shi ta magance abin da take tare da shi na tawaya da na ƙasa wa tazkiriha da kuma tunatar da ita bi jawanibin naqsi dangane da gefen abin da ya shafi tawaya da na kasan da take da shi ni tata daraka amraha dan ta rizki al'amarin ta yanda ya kamata ta zamto ta gari ta gane yanda ake so kuma ta aiki da su wa hayati hazawjiya kuma ba nayi ne kadai saboda ya zanto cewan a in dai hakan ta gyara rayuwarta na auratayya ba alkarima mai karamci dan aure mutunci ne da karamci wanda suke cikin gidaje aure suke da matsala Allah ka warware musu wanda ba su da shi Allah ka dawamar da su cikin aminci wanda ba su da shi kuma Allah ya ba su mazaje na gari mazan ma Allah ya ba su mata abokan zama na gari dole mu rinka wannan addu'a saboda idan gidajen aure ba su kyau ba al'umma ba ta kyau idan gidajen aure ba su zauna lafiya ba wannan shine daga cikin manufan mu na karanta irin waɗannan littafai in ba a samu gidaje na gari ba to babu al'umma ta gari saboda duk mutumin da ka gani daga wani gida ya fito daga wani tsatso ya fito ba daga sama aka jefo shi ba to dole a nemi mace ta gari kuma a nemi namiji shi ma wanda yake na gari to ma'ana wannan maganganu da malam ke shine yana so ya nuna mana wannan littafi fa matsayin shi ya wuce na wanda za ta yi aure kadai ya wuce na wanda take cikin gidan aure ya wuce na wanda tana gidan auren amma ta san tana da matsaloli ita da kanta wanda ya kamata ta gyara yace duka kun ga ai abun nema ne wanda za ta yi aure ai tana so ta san siffofin mata na gari saboda ta duka nesa da kofa kar ta bige haka ne wanda take cikin gidan auren tana so ta sani dan in tana da su ta dage in ba ta da su ta neme su haka wanda ta san tana da matsala da akwai wanda da kanta ta san tana da matsala mata da yawa sukan kawo korace-koracen su wasu suke da matsalan wasu mazajen suke da shi wasu kuma duka taho mu gama akai daga ciki akwai wanda za su sha faɗa maka cewa malam mu mun san muke da matsala akwai wanda za su ce maka ni malam wallahi matsala ta komai zan iya mishi amma yana da saurin fushi Allah ya sani saboda haka dan in gaggaya mai magana in zage shi ma sai nayi nake nadama wata tana da wannan wata za ta gaya maka gaskiya ba abinda na rasa amma ba mu zaman lafiya da shi kuma laifina ne ta wuri kaza wata tana kuka ma za ta gaya ma to kaga duk irin wannan abubuwa ne da ake so a gyara a kan su to duk kuma malam ya taɓo su ya ce amma duk da haka wannan littafin ya fi gaban wannan buƙatun kaɗai da muka faɗi yanzu shi ne sai ce bal innahu khitabun sai dai bari shi wannan littafi da kuke gani khitabun wani tattaunawa ne a cikinsa wa tadhkiratun sannan a cikinsa akwai wa'azi da tunatarwa duk ɗan adam yana so a tunatar da shi duk ɗan adam yana gafala yana da lokacin rauni da yake so a rinka tuna mishi kowa ne ne shi ko annabin Allah ma Allah ya tunatar da shi ya faɗakar da shi ila ga wanda ba annabi ba ne shi to shi ne ya ce wannan littafin wani tunatarwa ne a ammu min haza kullihi ya game ya fi gamewa gamewansa da amfaninsa ya wuce na duk abin da muka faɗa mace da ke son yin aure wanda ke cikin aure wanda take gidan aure take da naƙasa ya ce abin da ke cikin littafin nan ya game har ya fi wancan buƙatuwan ma yawa kuma gaskiya ne za ku ji ya ce fa huwa tadhkiratun wannan littafin a cikinsa shi littafin nan tunatarwa ne lil abi ga mahaifi wanda ya haihu kun ga yanzu an wuce maganar macen kenan dama duk mata ce sifatin zauja ai mace ce yace to a cikin sa ma akwai tunatarwa lil abi ga uba namiji alladhi yuridu li banatihi wa man tahta yadihi nash'atan tayyiba tunatar wanda ke cikin littafin nan ga mahaifi ne wanda yake alladhi yake yuridu yake nufi li banatihi ga yansa wanda ke son ma yarsa mace wa man tahta yadihi da duk wanda ke karkashin sa yake ikonsa kila dan uwansa dan kaninsa ko yana rukon wasu wanda duk yake son ma yarsa da wanda ke karkashin sa na shatan tayyiba tasowa wanda yake mai kyau tasowa na alasan barka ai akwai taso wanda Allah ya ce mace mutun yayi sai ka ji ana o iyayen wani dai da wanci Allah a sun mori yaya ko ba haka bane to wanda ke son a ce ƴaƴan shi su irin wannan tasowa kakan shi a samu haka yake to a cikin littafin nan na tunatar da shi abinda zai taimake shi dan ya cimma wannan manufar tasa kun ko ga ya kamata a taranta wannan littafi sannan sai yace wa hayatan karima kuma a cikin sa na tunatar da duk uba wanda yake son ƴaƴan su rayuwa wanda yake na mutunci da karamci wa dukhulan lil hayatiz zawjiyya kuma yake fatan ƴaƴan su shiga gida na rayuwa irin na auratayya amma wani irin zama na auratayya ala wafi muradullahi wa muradu rasulihi sallallahu alaihi wa sallam irin rayuwar aure wanda ya dace da manufar da Allah ke so a aure domin sa da kuma manufar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake so a yi aure domin sa kun ga wannan kuma shine karshen cin nasara in kun duba tarihin sabba Allah sallallahu alaihi wasallam gaskata muku wannan abin da malam yake faɗa mana a nan wurin akwai sahabban da ba su da ko titi ba tsara dukiya ba ba a so ya maiƙo a abin nan a gidajen su amma kuma Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna musu yanda ya kamata su rayuwar aure suka rayu a haka sai gashi kawai har yanzu ana ambatan su da alkhairi har gobe kuma ana musu addu'a suna ƙara samun yadda da daukaka a wurin Allah sahabi ne zai zo yayi tafiya ɗansa ya rasu bai ɗansa bai da lafiya yayi tafiya ba magani ba asibiti da ya rasu uba bai da bai samu ba balle ya dawo lokacin da ya dawo da ya rasu Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi ya ta dauki da ta ajiye shi da mijin ya dawo ta kwantar masa da hankali bata bar hankalinsa ya tashi ba bata rinka yanka ihu dan a bata goma ɗaya bata jaru ba ta bashi abinci ta gaya mai maganganu ya natsu kai har sai da ma ta yi kokari ya kwanta da ita dan hankalinsa ya ƙara samun natsuwa sannan ta ce da Allah tambaya ne take da shi ta ce mutum ne ya baka aron abu sai wata rana sai ya zo ya ce wannan abin da na baka aro ina so zan karba za ka maida mishi ya ce aro fa kika ce dama ai ba nawa ba ne wanda ya bada dole in maida mishi tunda ba na yi zalunci ba sai ta ce da shi to Allah da ya bamu aron ɗan nan fa ya karba abin shi aro ya bamu dama halittarsa ce ce to Allah da ya bamu ya karba shi ne sai ya je ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da ya faru a gidan shi ga abin da ita ma ta faɗa mishi ga yanda aka yi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba ma wannan abin da ta yi sai ya tambaye shi ya ce amma a daren wani alaƙa na ma'aurata ya shiga tsakaninku ya ce kwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai addu'an Allah ya samar da juna biyu a wannan haɗuwan kuma ya ma abin da aka haifa albarka kuma wallahi sai da haka ya zo ya tabbata to me ya faru an yi rayuwar auren yanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Fatima radiyallahu anha ta yi aure ta zauna a gidan aure duk duniya ba mata da take da uba irin ubanta dan mahaifinta shine Annabi sallallahu alaihi wasallam aikuka suka yi mata yawa ta aika ta ce da Allah ko za a bata bawa ku duba fadiyar Annabi guda gidanta ba hausgel ma sai da taga sayyidina Ali yana da yawan baki yana yawan yin baki mutane na yawan zuwa gidan ta ce ana samun tarin toka a gidan shi da an sauke tukunya sai a ce to ga wasu nan daga Kano su ma suna hanya da Allah ya haƙuri a ɗaura wani abinci sai an zama a ce ƴan Katsina su ma sun ce za su wuce Abuja za su ɗan tsaya nan za su kwana da Allah a yi na dare kawai rike muku ne to shi ne a ƙarshe sai ta aika ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da Allah ko za a bata mai aiki da za ta rinka taya da Annabi sallallahu alaihi wasallam dai kun ga matsayin da na Fatima a wurinsa har yake cewa yasurru ha ma yasurru ni duk abin da ke faranta min rai to duk abin da ya sa na Fatima farin ciki to ni ma ina farin ciki da shi yace duk abin da ke bakanta mata rai ni ma bana son wannan abin ina jin haushin sa yace ita wani yanki ne nawa karshe fa kenan to amma duk da haka sai Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita da aka zo maganan gidan aure kenan abin da nake so ku gane kenan da aka zo maganan auratayya sai ya ce mata ki ce subhanallahi 33 lokacin da kika kwanta a shimfiɗan baccin ki kafin ki bacci ki faɗi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 nawa 66 ko Allahu akbar 34 ba ya zama 108 ba ya ce to wannan ya fi miki alkhairi fiye da in baki mai aiki da za ta rinka miki hidima haka na ni Fatima ta koma gidan mijinta ta ce wani lokaci take yanko ma dokinsa ciyawa ta bashi da hannun ba amma me ya faru a baya ta zauna a gidan ko sun haifi Al-Hasan da Al-Husayn ko Allahu ta'ala ya faɗa alkhairi game da su ya kuma sa musu albarka kai da Allah sallallahu alaihi wasallam zai rasu ma yake mana na Fatima ke zaki fara rufka na a lahira dan mu je aljanna gab da gab to kun ga wannan ta ci nasara biyayyanta da kai wa mijinta da gidan aurenta ina fata an fahimci wannan to shi al'amarin zamantakewan gidan aure wani abu ne wanda yake da faɗi na gaya muku a baya ku rinka halarto maganan da na faɗa ku mata ne dan haka magana na zai karfafa akan mata in Allah ya hada mu da maza su ma za mu gaya musu azzaliman cikinsu su san abinda Allah ya tanada ma mai zalunci ko masu kyautatawan cikinsu su san abinda Allah ya tanada ma masu kyautatawa in sun fahimci haka kun fahimci haka sai a zauna lafiya shi yasa anan ba na zo in faɗi laifukansu ba ne naku na zo in faɗi kuma mun haɗu da su naku zan faɗi ba naku ba ina fata an fahimci wannan to saboda haka shi ne malam alaika wannan yake cewa wannan littafi tattaunawa ne da ya gami kuma tunatarwa ne ga duk miji wanda yake son ƴarsa mace da duk wanda ke ƙarƙashinsa ya yi rayuwa ta karamci ya shiga gidan aure ya rayuwar aure wanda ya dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shari'ar Allah ya ce na yi wannan littafi ne litakuna aunan lahu don ya zamto wani taimako ne wani gudunmuwa na ne na ba mahaifi a liyudhakkirahunna don ya amfani da wannan littafi ya tunatar da mata biddawabiti ash-shar'iyya a bisa wasu ka'idoji na shari'ar musulunci wasifatil mar'iyya kuma littafin zai taimaka maka wurin iya tunatar da mata akan siffofi wanda suke abun kulawa siffofin da ake so a kula da su allati yanbaghi lil fatati irin siffofin da suka dace ga kowace matashiya budurwa an tansha'a alaiha da tarayu ta taso akan irin waɗannan siffofin Allah ya sa mu dace yace wa tadhkiratun bayan littafin nan ya zama tunatarwa ga mahaifi da taimako gare shi wurin tarbiyya yace wa tadhkiratun har wa yau wannan littafin tunatarwa ne lil ummi ga mahaifiya ita ma saboda tarbiyya bai samuwa sai mutum biyu sun haɗu da ƙarfi da rauni inda za a yi bulala namiji ya tsaya ya bulala ya faɗa ya buɗe ido ya mazurai ko inda za a nemo abinci ya fita ko dako zai ko faskare zai ya je ya kawo in yi wannan a wannan babi shi ya sauke nashi inda za a yi lallashi a koyar da magana a hana yaro zagi ya taso da ambaton Allah ba da zagi ba tunda mafi yawan rayuwar yaro yana karami a wurin mace yake kuma duk mutumin da bai sa'an mace a farko da ƙarshen rayuwar shi ba to wannan mutumin ba zai iya tsina na wani abin da zai amfane shi a rayuwa ba ina nufin mace a farkon rayuwar shi ita ce mahaifiyarsa saboda ita ta fara wanke shi a nan gidan duniya ya fara cin abincin shi daga jikinta kafin jikin wani sannan kuma haka nan in ya girma wanke shi za a yi abika ma wata macen kuma yanda wancan ta ba shi abinci daga jiki ita ma wannan dai akwai abincin da ita za ta ba shi kuma duk duniya ba mai ba shi in ba ita ba to in bai sa'an farko da ƙarshe ba rayuwar namiji ta baɗe a kan mace yake to in ba a gina mata ba dole a rinka samun matsala ana underrating ana raina al'amarin mata alhalin al'amarin mata ba abin rainawa ba ne ba abin yin sakaci ba ne saboda duk inda za a je a dawo dole sai da mace ake cin nasara duk wanda kaga ya zama wani abin arziki a ban kasa to in ka bincika mace ta ba da gudunmuwar da ba zai kirgu ba sai dai da yake ba fitowa matan ke yi ba ba lallai a gane ba amma da za a bi tarihi za a ga inda mace ta taimake shi ya zama abin da ya zama Allah ya taimake mu to shine anan malam yace wannan littafin tunatarwa ne ga mahaifiya wa hiya ra'iyatun fi baitiha wanda kuma mahaifiyar nan ita ma mai kula ne mai kiwo ce a gidanta kamar yadda muka sani hadisi Abdullahi bin Abbas wa mas'ulatun an banatiha kuma sai Allah ya tambaye ta game da ƴaƴanta ya aka yi yara suka taso ba Qur'ani sai zagi kowa in ya ga danki yana ɗauke ɗan shi kare koyi mummunan hali ya aka yi haka san ƴaƴa ya rufe miki ido kin kasa miki tarbiyyar da ya kamata me ya janyo miki wannan to wannan littafi a ciki akwai tunatarwa wa muwajjihatun lahunna kuma a cikin littafin akwai fuskantarwa zuwa ga ƴan uwa mata wanda suke iyaye yace wa kathirun minal banati da yawa daga cikin ƴaƴa mata yanshawu ala anwa'il akhlaq suna tasowa a rayuwarsu akan ɗabi'u mabambanta nau'i daban-daban wasifat kuma ƴaƴa mata sukan taso da wasu irin siffofi iktasabnaha min al'um wanda waɗannan siffofin sun samo su ne sun tsuwurwuto su ne sun samo su daga iyayensu mata kuma gaskiya ne shi yasa za ku ga hatta a hukunce-hukuncen aure da fiqhu in aka zo matsalan mace wani lokaci ba a iya warware matsalan sai an koma an kalli mahaifiyarta kun fahimci magana daga cikinsu yanzu mace wanda zuban jini take da zuban jini bai yankewa kun ga dole ai tana kuma al'ada ya za a yi a bambance yaushe ne al'ada yaushe ne jinin rashin lafiyarta akwai rikice wanda in launi da wane ne na jinin yake canjawa za a koma ne a kalli mahaifiyarta da ta haife ta kwana nawa take tana yin al'ada a wata sai a yi mata hukunci da yanda mahaifiyarta take kun fahimci wannan magana ashe ya nuna cewa tasirin mace ga mahaifiyarta ba karami ba ne to sannan haka nan wurin haihuwa a dasulaf ne ce a haifi ko haifi ko auri mata kuma ko haihu dan zan yi alfahari da ku a ranar alkiyama suka ce to ya ake gane mace tana haihuwa tunda ba ta riga ta haihun ba aka ce a kalli mahaifiyarta in mahaifiyarta na da yawan haihuwa to yar ma za ta iya zama irinta ina fata an gane al'yar kudassata jijiya yana nato jini yana bin jini haka nan har a ɗabi'u to shi ne anan ke cewa da yawa daga cikin 'ya'ya mata sun koyi ɗabi'u ne ta sanadiyyar iyayensu mata wa huwa tazkiratu ne ce a gaba kuma mu sani wannan littafin muka ƙara minti goma na tsayayi Malam Usman? Eh? Awa ɗaya nan je wurin Malam Kabiru Gombe ne gudowa na yi wai hakuri karatu ne yasa ban zo da wuri ba akwai karatun da dole in tsaya in yi kuma Malam Kabiru Gombe zai zo tare da ni to haka na gade ba zan iya barin ku ba gaskiya na ajiye wancan na taho ne mutu kuma alƙawarin zan koma amma insha Allah mu je Allah ya muku albarka Allah sa in shiga aljanna ku bi ni kun burge ni da ba ku yi min hasada ba ku ce mu shiga tare haka wasu ke cewa Allah ya sa mu shiga Allah ka yace mana wa huwa tazkiratun aidan lidduat to ba yace a baya yace littafin nan yafi karfin macen da za ta yi aure wanda ke gidan aure wanda kaza yace a'a shi kanshi wannan littafin tazkiratun aidan lidduat tunatarwa ne ga malamai masu kira zuwa ga Allah su kansa akwai tunatarwa a ciki lil ilayati bi hadha al amr ta yanda ala a tunatar da malamai su kula da irin wannan al'amari na tunatar da mata su zanto na gari saboda a duniya babu mutum mai gata kaman malamai a yanzu saboda ba annabawa ayyukan da kuka ga malaman nan suna yi shine ayyukan da annabawa suka yi a zamanin su kun gane ko kuma duk duniya ba mutum mai mutuncin malami duk inda za a je a dawo duk yanda zamani zai lalace duk inda za a buga a raya ko da baki an ce ƙarya ne a aikata sai kun fahimci ba wanda ya kai malami mutunci a ban ƙasa me yasa da alkhairi da sharri da sauki da wahala duk wurin malamai ake koma ana yin mutuwa wa ake fara nema commissioner police commissioner police ke zuwa alkafani gwamna ne minista ne shugaban kasa ne da za a ce ga shugaban kasa ga sheikh wa za ki ce ma gawanki sallah kun fahimci magana in an yi haihuwa za a raɗa suna wa ake zuwa samu ne ke sa malamai dole su rinka tsufa da wuri rikita rikitan wallahi na da yawa wallahi sai ka rasa su ka rasa ma inda za ka sa kanka kuma dole ka yi bayan da ka iya in ka ki kuma Allah ya kona ka ya la ka yi dole ka fita ka yi to haka za a gani in kuma alkhairi ya zo yanzu ku kalli ma wani abu daya idan za a daura aure da Allah wa ake zuwa su daura duk da kona auren za a daura a masallaci daga nan wurin tsiya za a wuce da yawa galibi shi yasa ni ina cikin waɗanda muka yi Allah ya isa wanda ya sa ne masa muhadaran aure je faki ban yafe mishi ban yafe ba wallahi na faɗa ko gayyata na kai ni na ma daina gayyatan walima aure dama alhamdulillah na daina in ta kama zan yi nakan yi ban rufe kofa ba amma yana wuya da wuya ka gayyace ni muhadaran aure in yi gaskiya kuma na ba ku asalin ku duba shekara hudu zuwa yau za ku yi kirga muhadara nawa ne na aure wanda na yi ba su da yawa ni na riga na ijiye ma saboda ka samu matsala dama matana ta ce ban iya ba ta ce ban iya ba wai sai in je wurin aure in ta maganar mutuwa na canja to ba dai zan yi ba tana canja a hannu sai shi ne gaskiya da gaske ne akwai abokai na da na saka miki sai ka zo aka kai walima ka faɗi ayoyi an jima kuma a ji a nuna ma Allah ba a isa ba bin isa ba to mu kuma a wurinmu shi Allah ya isa a wurinmu matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin mu yafi matsayin duk wani mutum. Za mu iya batawa da kowa a duniya sanadiyar manzon Allah, wallahi hatta iyayen da suka haife mu ballanta na wani mutum can. In dai a san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za mu bata da kowa, za mu rabu da mutum ko mun dadewa mu da shi. In dai a san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi yasa muna kaunan shi, muna san shi, ko muna san a tarfa magarin mu nono mu tashi a bayan shi ba dan mun kisa ba sai dan rahamar Allah. An gane wannan ko? To zaka ga za a zo a ce malami ne kaza shikenan, a da an yi mutuwa kuma shi ake kira. To wannan malamai suna da muhimmanci a cikin mutane, saboda ko ka ji wani na zagin su kuma fitina ya zo mishi wurin sai yake zagayawa, bai kuma zo ya faɗi alkhairin da suka yi mishi sai dai sharri. To a cikin littafin tafala ya ce akwai tunatarwa ga malamai don su kula da wannan abin. Da ya sa ne wancan shimfiɗa shi ne har gobe mutane sun fi jin maganar malamai fiye da kowa. Kun yarda da wannan magana? Mutane sun fi jin maganar malamai fiye da kowa. Yanzu misali nan ba karatu muke yi ba, akwai wanda muka biyata ta zo nan wurin, ga kunan dai masallacin juma'a ne amma kun cika shi har waje kuna zaune, kuma kun zauna a nan fiye da awa ɗaya kafin in zo. Akwai wanda aka biyata? Akwai wanda sai dai ma kuku ba da gudunmuwa ga shi na ƙwarai da gaske Malam Usman, sai dai kuku ba da gudunmuwa ma ga shi nan sadaka da ake ta tarawa. To amma ɗan siyasa zai iya tara wannan bai kashe kuɗi ba? Ba zai iya ba. Me yasa? Saboda kun fi gamsuwa da imani fiye da duniya, ba haka ba ne? To wannan shi yasa aka ce su ma malamai. Ina faɗin wannan saboda a cikinku akwai malamai masu koyarwa na sani, kuma ku kula wurin yi ma mata nasiha a kan wannan. Malamai su lura da yawa ba a yi ma mata irin waɗannan nasihohi ɗin, shi yasa matan har su tafi zuciyarsu ya lalace. Kuma ga gidan auren dama yanzu sai haƙuri, sai haƙuri. Duk gidan auren da ka sani akwai matsala a cikin shi, duk gidan auren da ka sani akwai matsala a cikin shi, sai dai na wani ya fi na wani ne. Nau'in matsalan da damuwan wani ba shi ne damuwan wani ba, haka ne ko ba haka ba ne? To saboda haka nan idan ana tunatarwa shi ne abu zai sanya a yi haƙuri, kuma a gane yadda abu yake. Don da yawan abin da ya kai mata gidan 'yan tsubu da bokanci, akwai wannan damuwar da ba a fito an musu bayanin yadda za su kubuta daga cikinta ba. To kuma wannan littafin zai taimaka wurin yi muku wannan bayanin. Allah ya taimake mu baki ɗaya. Ya ce wal ihtimamu bihi, kuma akwai buƙatar masu da'awa su ba da muhimmanci a kan tattauna a kan siffofin mata na gari. Wasa'i fi nashri hadhihi sifat, wa ina ta jan ƙafa ne ko zanga littafi ya shigo, amma da alamar zan gudun ban littafin nan. Wasa'i, kuma ana son a kai kawo a yi ƙoƙari fi nashri hadhihi sifat, wurin ganin an yaɗa irin waɗannan siffofi ɗin na gari. Alfazila, wanda suke masu daraja a wurin Allah. Wal akhlaq, da kuma ganin an yaɗa irin waɗannan ɗabi'u. Alhamida, wanda suke abin godiya, godaddu masu kyau a wurin Allah. Wal khilal, da ganin an yaɗa waɗannan halayya. Almubaraka, wanda suke masu albarka. Allah kai mana albarka. Malam ya ce duk wannan ƙoƙari za a yi shi ne litakuna sifatin, dan abin da za mu faɗa a cikin wannan littafin ya zama wasu siffofi ne lazimatun na koda yaushe, tutur suna tare. Lilbanati, ga ɗiyama ce. Wan nisa, ‘ya’ya mata matasa. Wan nisa’i, da mata. Fi mujtama'il iman, a cikin al’umma wanda suke masu imani. Wa fi diyaril mu'minin, sannan kuma a samu nagarta a cikin gidajen mu'minai salihan bayi. Allah ka sa gidajenmu su zamto gidaje na salihan bayinka. To yin hakan zai taimaka, in ji malam. To ku ji abin da zai sa ku ƙara san littafin, kuma ku gane cewa littafin an yi ƙoƙari a cikinsa. Malam ya ce lasiyama, babu kaman ma yanda in ka duba za ka tarda cewa nahnu na'ishu zamanan guziyat fihi almar'atu ghazwan lam yahtil laha fi ayi fatratin min fatarati tarihi as-sadiqa. Yace lasiyama, babu kamar yadda in ka duba za ka ga cewa nahnu, mu fa a yanzu, na'ishu, muna rayuwa ne zamanan, a wani irin zamani mai ban tsoro, wanda yake guziyat, a cikin zamanin an yaƙa almar'a, mace, an yaƙi tunanin mace. A zamani an yaƙi tunanin mace, an kawo ishu na gender equality, ko an ce mace ce daidai da namiji. Wani mai martaba ma ya ce in ya mare ki ko da mai mare, tsoron da ya rauna takiya za ki ina ne tun a ce ki kai ƙara abin miki haƙinki tunda bai kamata yi ba annabi ya hana shi abin da yi laifi ne kuma wanda ya ci mutuncin ƴar wani ai shi ma san nashi da ya ƙare tsira ko ba haka ba ne amma a ce a gwama kar ku bi wannan da'awar ba a ce kar ki bi haƙinki fata shari'a ba ku gane wannan amma a ce ki daidai da namiji wallahi an kashe ki saboda duk abin da aka ce karfin ɗaya ya ɗauki hudu to ba ɗaya suke ba kun gane a tsanda nake nufi ba an ce namiji ɗaya ya auri mata hudu ba to ya nuna karfin ɗayan nan yana daidai da karfin hudun can to yanzu ke an ce ya dawo zafin talauci ya ishe shi ba ya albashi ba an mai sata a rumfan kasuwa ya kashe kuɗin motar da ke an ji mishi ya je bi bashi an je ba a bashi bashin ba ya kashe kuɗin mota kuma an zage shi wanda ka ji wanda ya tare shi a hanya dama gobara ne kawai kona shi zai to kuma ya dace ta tsamar makar magana likiti ya tashi ya mare ki maimakon ki kukan ki jira ya gama ki gaya mai Allah kuma ki nuna mai Allah zai bi haƙi kuma ba za ki yafe ba sai miki tarfin a tamfa uku a shike na dama wance ta kusa haihuwa ta kusa aurar da yanta an ko 700,500 wallahi dai ka san annabi ya haramta kuma ka zalunce ni kuma kai ma Allah ya fika karfi wannan ya fi morewa kan kirama yanda ka buge ni nan kuma annabi ya hana to wallahi ka kiyaye haduwanka da Allah ai abinda kai ka tina ma baka ci Allah ba komin shaitancin shi wallahi ya san kin daure shi kuma yanzu kai har a ce kana da mutunci in na faɗi wannan abin a waje sai fara neman to yanzu ya za a yi sulhu karki fallasa ki kunya ta shi amma fa yana da mutuncin da kunya dan wani ya je beyond expectation to ke baki da hankali ya zan shigo gida ki ce kaza sulhu yake so a yi karki hausa ma duk da haka to ni dai annabi ya faɗa kuma fansa shi ne a kai min zani ai ba laifi ba ne duk duniya ba wanda mace za ta gaya ma lalurar ta hankali kwance kamar mijinta in ko mace bata samu haka ba to ba ta da mijin da ya kamata ba wanda mace fa wani lokaci ba wai lalura ba wai wani abu kake so a bata ba a'a ka bata dama kawai ta sa kanta a kirjinka ce kuka bakin cikin ya fita a ranta kila ta tuna mahaifiyarta da ta rasu kila ta tuna kaza kila ta tuna kaza kawai saurare ta ya haƙuri ba ta yi ta gama shikenan to irin wannan akwai bukata ya zanto ana koyar da mazaje ana koyar da mata saboda duk sanda ka kori mace daga jikinka to dole ta je jikin wani ko wata dole ne ko ta je ta koyo ɗabi'a a wurin wata ko a wurin wani ko a zigata ko makarshe ko ka so cutarwar sai ya dawo maka to me amfanin ka je kai ta kuma cutar da kanka a banza jama'a kuna fahimtar wannan to Allah ya taimake mu to shine anan da malai ya kawo ya ce muna rayuwa a zamani wanda aka yaƙi tunanin mace a cikinsa aka sa mace ta yi abin da take ganin daidai take da namiji malam ya ce irin yaƙar tunanin nan kuwa da aka yi wa mata lam yahsin laha fi ayi fatratin ba a samu irin samuwan wannan yaƙar tunanin ba a sauran zamunna min fataratit tarih as-sadiqa a sauran irin zamunna na tarihi da suka wuce ba a samu irin wannan ba mata ba su irin fitowar da suka yi a baya kamar yadda suke yi a yanzu ba sannan kuma mata ba su siffanci da irin siffan da ke fusata Allah a baya kamar yadda suke yi a yanzu ba an muku misali guda ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin Imam Muslim yake cewa sinfani min ahlin nar akwai wasu nau'ukan mutane guda biyu waɗannan mutanen ƴan wuta ne mun sha karanta hadisin nan da ku a nan yace waɗannan mutanen in kun gansu suna da siffofin ƴan wutaran alkiyama na farkon su ya siffanta su da cewa maza ne ya ce wasu mutane da za su riƙi wani abu kamar dindin sa suna dukan mutane da shi akan zalunci shine aka siffanta cewa jin namijin da ya ɗauki makami ko wani abu mai cutarwa ya cutar da musulmi ta hanyar dukan shi ko zubar masa da jini ko kaza ko wane ne shi to zai iya shiga cikin wannan siffan maza to ya gama da maza sai ya ce wani sa'un su kuma mata a kosu mata da za su zo idan kuka gansu kasiyatun ga dai tufafi a jikinsu amma kuma ariyatun tsirara suke don tufafin bai rufe inda Allah ya so a rufe ba an gane ko ya yi shara-shara ko kuma ya dama jiki yana nuna shaf ɗin mace ko namiji zai halasta yasa tufafin da ke dama jikin shi yana nuna shafin jikinsa, saboda yanda maza ke fitinuwa da mata kuma mata suna fitinuwa da maza, shi yasa Allah da ya tashi hukuncin kamewa sai ya hada maza da mata duka. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, ka gaya ma mu'minai, ba fa ɗan tasha ɗan duniya ba, a mu'minai masu imani, ka gaya musu cewa yaghuddu min absarihim, su gane gannansu, su daina yawan kalle kallon mata, wa yahfazu furujahum, kuma su tsara farjojinsu. Ayar sai ta nuna duk mai kalle kallon banza ka rana zai iya yin zina. Sannan sai ce wa qul lil mu'minati, ko ka kuma gaya ma mu'minai mata su ma, yaghuddu min absarihim, su kane gannansu, wa yahfazna furujahunna, kuma su tsara farjojinsu. Ashe wannan aya ita ma ta nuna cewa su ma mata in suka cika kalle-kallen maza, sha'awa zai in musu har wata rana su kasa rike kansu sai abinda Allah baya su. To a nan in kun duba sai nuna cewa an samu a tarihi a nasulatunan ke faɗa ke cewa waɗannan matan sun sa tufafi amma tsirara suke, kasiyatun ariyatun ma'ilatun muminatun, ga su malai su samba da ya zauna a nan kamar ya kawo hadisin ko ya mana ishara da shi, Allah ya ƙara masa lafiya. To wannan hadisin shi ne wanda ke nuna cewa suna tafiya suna karkata, suna me ake ce mishi farkwasa ko suna yanga, suna karya nan su ja hankali fi kaza da sauransu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kaga kansu akwai attachment, ma'ana ko sun ƙara ko sun naɗa gashinsu yanda zai ɗau hankalin namiji. Annabi sallallahu alaihi wasallam abin ban tsoro a hadisi sai ya ce la yadkhuluna aljan idza ra'aytumuhunna fal'inuhun, in kuka ga irin waɗannan matan ni annabi na ce ku tsine musu, ku ce Allah ya nisanta su da rahama. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, duk da malamai suna cewa ba za ka je ka same ta ne ki ce wance eh wannan abin da kika yi Allah ya tsitsi, ba haka hadisin ke nufi ba. Abin da yake nufi shine in ka ganta ka ce mata wance eh abin nan da kike faga hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai maza kaza akwai mata kaza, kuma an ga masu wannan ya ce a tsine musu. Kin ga kuwa ai baka a takaice dai in ka ci gaba da kin tsinuwan kuma ya bita. Tunda kin karanta mata hadisin kin yi aiki da shi. In kuma ta tuba kin ga ta shirya kin samu ladanta, kuma tuban dama shi aka fi so. Shi yasa ko karanta ma mutum hadisin za ka yi ba aka ce to ƴar banza, ga abin da yake rawahul Bukhari wa Muslim muttafaqun alayhi, zo ki ji Allah ya jefa ki wuta ya gama. La, wannan ba hanyar koyarwa bane. Idan kuka ga mutum yana saban Allah guda goma, kar ku damu, ko ɗaya za ku iya gyara mishi, ku bar shi ya ta karan ku rike ɗayan. Shine ka iya da'awa, ka iya koyar da mutane. Kuna fahimta? Yawwa, in kuka ga mutum yana saɓan Allah, kar ku sa ran rana ɗaya sai ya zama kamar mala'ika ya koma kun fa ya kun. A rana ɗaya a daina zunubi a koma ɗa'a, yana da wahala. Haka ake so, kuma shine manufar, amma hanyoyin bin ne ake bin su sannan a hankali. Ba a ɗauka a ce rana ɗaya sai mutum ya canza. Idan mutum na zunubi kaza da kaza, wanne ya fi muni a ciki? Tunkari wanda ya fi muni. An gane magana ko? To da haka ake gyara, da haka Allah ya gyara ɗabi'unmu. Lokacin da ake shan giya ya so a daina shan giya, sai da ya saukar da ayoyi guda uku ɗaya bayan ɗaya yana kira a kan yadda za a daina shan giya, sannan a ƙarshe ya haramta. To haka ake gyara mutum. Allah ya sa mu dace. To malam ya ce ba a samu irin wannan yaƙan tunanin ba. Yanzu mata duk suna irin wannan ko? Sai ce an tauye musu haƙƙi, an yi kaza, ba tauye haƙƙi ba ne. To ya za a ce ba zan karatu ba zan aiki ba? A'a, karatu kan dole ce kake karatu, ai ma san darajar ilimi ba, ko ba haka ba ne? Karatu yana da kyau mata su yi karatu, mu muna so mata su yi karatu, wanda ma ba su barin matan su yi karatu, mu a fahimtar mu kuskure suke. Ina fata an fahimci wannan. To ya danganta ki karatu ne za ki karanta ne, zai amfane ki amfanar da al'umma, shi ake so, shi ake bukata. To an ce ba zan aiki ba, a'a wa ce ba za ki aiki ba, amma ki aikin da ya dace da ke shine magana. Kun fahimci magana? Ki aikin da ya dace da ke bayan kin gama wajibanki. Akwai mata guda biyu da na sani, dukkanin su ɗalibai na ne. Ina roƙon Allah ya yi waɗannan matan albarka, wallahi sun ban sha'awa fiye da tsammanin. Ɗaya daga cikinsu koyarwa take a wani babban makaranta, koyarwa take kudi take samu albashin tana ga kai kusan 200 ko da wani abu saboda Allah ya bata baiwan abu ƴaƴanta suka taso tace sai ta fahimci ƴaƴanta yanzu suna buƙatar lokacin tafiye da da kuma gashi ba ta samun lokacin wallahi sai ta ajiya aikin ta koma ta shekaru tana tarbiyyar ƴaƴanta suna dagowa tace ta maida hankali akan sai da suka dago kowa ya hankali ya kama gabansa sannan ta dawo ta ci gaba da aikin da take tace kuma da ta koma cikin talauci ta koma ta bar wadata ta koma talauci saboda ƴaƴanta su tsayi dan Allah mata nawa ne da suke iya irin wannan shi yasa ne mata wancan addu'a wata ko jahannama za ta ci sai dai ta ci ina ruwanta an fahimci wannan ko to irin wannan yana da kyau shine malai yake cewa abara majallatin adida an yaki wannan tunanin na mata irin yakan da ba a same shi a baya a tarihi ba ta dangane da wato wanda suke nufin lalata ya mace abaratul mujallatin adida ta hanyar wato asalin mujallu masu yawa nobels nobels da ake yi da ne ma ake kauyancin nobels so hadisin Kano a ta tsayowa gidan Dabino a ta tsayowa har gara masu ruwan bagaja na lokacin da masu za su dawo da ya fi sauki a kan bala'in da yanzu ake ciki da za a ta karanta magana jari ce duk da cewa shi ma ba alkhairi ba ne randa kika je kabari kika karanta takaddun hausa guda bakwai amma baki sauka bakwai na qur'ani ba ai dole ki ji hankalinki ya tashi to waɗannan mujallu da ake yi din na nobel an yaƙi tunanin mata a cikin daga nan ne aka dinga juyo sa suka zanto whatsapp da facebook da instagram da wata tsiyace ai su ne asali da ba ku saba da waɗancan ba ba ku saba da waɗannan ba da ba su waɗancan ba sai an kyamaci waɗannan to shine malai ya kawo wannan ya ce wa kanawatin kasira da tashoshi channels channels na tv masu yawa kamar wanne arewa ko arewa 24 farin wata har da bakan ma akwai bollywood ko ina mamakin masu liƙe ma irin waɗannan na gaya ma mata a wurin tafsiri wanda muka yi tafsiri rana alhamis wallahi wata rana zo zan wuce na je gidan wasu ƴan uwanmu sai daga wata yarinya tana kallon abu ne magana na gaba ta ji ba hankalinta ya gaba sai zuciya na ji akan me take kallo da har bata ji magana na sai naga tsira ake da wata yar fim tana faɗan ai wallahi suke gyara gidan auratayya duk abin da suke gudun wanda suke bayarwa kun ji kula da wace a saboda kula da imani ne sukan da suka yi nisa ba su ganin wannan a ɗin da kuka ce tace gudun wanda muke bayarwa bai gaza abin da malamai ke yi ba ai wannan abu sai na ji raina ya zo nan gashi ba abin da kai zaka iya mata magana ba tana cikin kwalba da ma keke da keke ne sai mu gaya mata abin da ita ma har ta kwanta ba za ta manta da shi kun san mu ma mun iya bakan magana fa mun kakkaranta sai dai ba mu yi ne saboda ba maslaha ba ne in wurin da ya kama yayi za a yi muna yi shine sai take faɗa ai su yanzu gyara auratayya suke yi suke kaza suke kaza wallahi tsautsayi sai mai tambayan ya ce to yanzu mai saurare zai so ya ji ƴaƴanki nawa wane ne mijinki kala wai fa ji abin da ta faɗa da tana nuna isa suke yi sai sai wani cikwar sai ka san da yake abin da an zo wurin kwarai da gaske tace da yake ka san abin daga Allah ne ba dai haihuwa amma na yi aure da a Kano aka samu matsala sai shine na auren ta uku wanda ta kasa zaman aure uku duk salihancin mace ta shiga gida uku ta fita sai an yi shakka a kanta ko tana da gaskiya sai dai ta ɗauki jarabawa Allah ya so ya jarabe ta amma sai ta shiga gida ɗaya bai mutu ba aka rabu ba fa mutuwa kai ko mutuwa suke sai ka ji ana anya kowa fa yadda za a mutu ko da aure ko ba aure Allah ya mutuwan ka ko aure ɗari za ka yi ba sai ka mutu ba to amma sai ka ji ana cewa anya wanta ko ba wani abu da wani abu malake ma ai da wani abu kai ma mai tambayan da wani abu kullu nafsin za'iqatul maut to amma za ka ga ko mace take da gaskiya in ta fara yawan aure aure sai kaga ana shakkan gaskiyarta ko da fa da gaske tana da gaskiya to ballan ta da waɗannan sai ce wai abin daga Allah ne Allah ne bai yi ba ni ko sai nace faqidu shay'i la yutihi ai da sai wanda bai da abu ya za iya bayar haka ne za ta ka mata ne to saboda haka an yaki tunanin mata ta waɗannan hanyoyi kuma mafi karanci shine abinda mata ke yi na wannan kallakallan bai sha bamban da abinda giya take yi ba ku kiyaye wannan wannan zama a ita kallon a kira sallah ki tashi kina kallon sirin gidan badamasi wallahi ko gidan ta ne mu kika tafi ko gidan muhammad kika tafi in dai ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bane kina da matsala abinda wannan fitinan ke muku bai gaza abinda giya yake ma mutane ba saboda Allah ya faɗi dalilin haramta giya ce wai tuddakum anis salati wa tuddakum an zikrillahi wa anis sala giya tana hana ku ambatan Allah ne kuma tana hana ku yin sallah akan lokaci fa hal antum muntahun shin kun halu kuna da hankali to wannan abinda Allah ta'ala ya faɗa fina-finan nan suna hana yin sallah akan lokaci ko ba sa yi maza ma gidan kwallana hana su kar ku ce mata kawai nake faɗi na gaya muku yana hana yin sallah sannan kuma zama ai kallon nan yana hana ai karatun Qur'ani yadda ya kamata ko baya yi yana yi to sannan abun ban tsoron shine kuma kabari ne a gaban ki gashi nan kin kusa fadawa kin kusa shiga saboda ko yau ko gobe dai za mu shiga ko ba haka bane dole dai za a zo ranar da dai za mu dai shigan ko mun ci ko mun so kuma kun san shiga kabari Allah ya kara malama tijani gurin tun lafiya da tsawon kwana yace kaburburan nan fa da kuke gani duk wanda ke cikin su ba wai tashi yace jama'a sai an jima ku Allah ba mu alkhairi na gaji da duniya ni ina kabari sai kun zo yace ina duk wanda ka gani ba da san ran shi ba ka kai shi wurin ba da san ran shi ba to kuma har kina da lokacin batawa kin san za a yi miki irin wannan ai akwai gyara lokacin a can dama haka ne yanzu za a sa kwallon kafa kuma zai dace da lokacin sallah samari ba za su yi isha'i ba za su yi ashan ba mata kuma ana ashan za ka ji ana ihu to ki gode ma Allah da ke Allah ya zaɓe ki kike jin wannan damuwa a wurin wani ba damuwa ba ce Allah ya kyautata mana imanin mu 12 ta yi ina ganin bari mu samu wuri sai mu takaita ko mallam yace an yaƙi tunanin mata ta irin waɗannan tashoshi wa wasa'ilul muta'addida ta hanyoyi daban-daban banda ma wannan ba na aka zo ana get Niger ba wai mutum ya dauki kuɗi ya kai in ya ci za a ba shi kai caca kuma kai asarar kuɗi ga asarar lokaci har da mata wai ake wannan tsayar da watsewa to shi ne mallam ya kawo wannan ya ce irin wannan abubuwan da aka samar da su ta hajifu lil'iqahati bi'iffatil mar'a babban manufar da ake asalin nufi da su shi ne wato alala ta kamewar da mace take da shi saboda asali an san mace da kunya da kamewa haka ne ko shi yasa za ka ga cewan hatta a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo mata an tashi daga masallaci ba gidan biki ba suna cakuɗuwa da maza Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata su rinka takaitawa ne ko maza ne su takaita ko sai mata sun tafi a ƙarshe suka ce mun wayi gari sai ka ga mace bango katanga yana riƙe riganta yana kyartan shi saboda matsewarta da rashin son ta au babban hanya in tana tafiya hanya ba ta hawa tsakiyar hanya tana tafiya gefe suke bi to kuma haka yake kamata ku rinka yi in ba akwai cutarwa ba ne inda akwai cutarwa ne ba inda kika iya sai ki bi inda ya samu amma kuna tafiya a hanya ku daina bin tsakiyar titi ku rinka bin gefe shi ke nuna alamar kamewa da mutunci ga mace tsakiyar hanya na ɗan namiji ne amma wallahi lalacewa ya kai inda ya kai ba zan taɓa mantawa ba fiye da shekara nawa akwai ran da na zo wallahi zan wuce kuma islamiya zan je in shiga in koyar da wasu a wani gari sai ga 'yan mata su uku ne da suka taho fa suna tafiya a jere ne da suka gani sai suka yi faɗi kuma suka yi faɗi ba yanda za a yi ni in iya wucewa kuma ni na riga na baro inda ya fi nisa a lungun da nake tafiya su inda suke wanda kawai kamata a yi in suna da mutunci su tsaya kawai wuce su sai su wuce gefen hanyar kwata ne sosai wallahi haka na shiga cikin kwatan nan kuma suna wucewa ni tsammani na ma ba su da lura ne kawai suna kan suna hiran banzan su sai na ji wata tana cewa wallahi ya kuru sai ɗaya take cewa ban wai ga na kalle su ba sai da na ji ɗaya ta ce ai wallahi ma sai na je na shiga islamiyyar to a nan ne na waigo na kalle su ne ta roƙon Allah ya sa ta zo ta shiga islamiyyar da ita ta kuru eh da an ga wanda zai kuru saboda akan titi ba zan tsaya rikici da ita ba ko amma ta zai islamiyya zan zane ta zan ba ta kashi kuma ga waye babanta a shi kenan to Allah bai sa ta zo islamiyyar ba amma na so ake ta zo islamiyyar eh da nan sai a bambance zare da abawa amma sun cuce ni Allah ya shiryar da to me nake so ina musu hanin rashin mutunci da rashin tarbiya ƴan mata ne fa ba zaurawa ba da ba zaurawa za ta yi wannan za ta idanta ya bude amma ƴan mata da ba su taba aure ba kuma wannan magana da nake gaya muku ya ba shekara 12 baya ya kai shekara wallahi kusan 15 ko fiye da haka to ina ga in a yanzu ne me kake tsammani na'am to sai sun bangaje ni kaji ko to irin wannan shike nuna cewa an baro shari'a kuma wallahi barin gaya muku idan ba an koma an gyara irin wannan bane ko mun jimbiga ganin azaba daga wurin Allah kenan wallahi barin shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ko dole ne mutum ya shiga azaba ko ta rayuwa ko ta bayan rayuwa Allah ta'ala da kanshi ya fada ce falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim duk wanda ya sa'a ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ko umarnin Allah to ya kiyayi wata fitina na sai ta same shi kun ga su waɗannan covid din da ake gani wata tsiyane cuta nan ba makawa wallahi muna na ɗabi'un mu kadai na iya sa Allah ya turo waɗannan cututtuka وما يعلم جنود ربك الا هو رنجنونن الله suna da yawa to da haka ya kamata a gyara a gashin da zamu tsaya mallan yace wa sharatiha irin waɗannan hanyoyin amfani da su wurin ya kan matsayi da darajar mace wa hiliyatiha da abin da yake na adanta wanda musulunci ya mata ado da shi na kunya ko da kamewa da sauransu wa zinatiha kuma amfani da shi wurin ya kan hata ado na iyamace wa imaniha wanda yafi asara shine an yaki imanin mata an canza shi wanda zaka tadda cewa yayi rauni kwarai da gaske kuma tunda matan suka yi rauni dole maza su yi rauni tunda mazan suna cakuɗe ne da mata to shikenan ne malamin yace wa akhlaqi hada dabi'u da dabi'unsu zaka ga cewa mace tana rayuwa cikin kunya da nauyi amma yanzu maganar malam tafi kowanne rashin nauyi zaka iya gaya ma kowa har mahaifinta zaka ga irin wannan mahaifiyarta za ta tana magana da mahaifiyarta ba ka gane wace ce uwar wace ce yar ba wanda wannan bai yi ba a tarbiyya na addinin musulunci ko zani mahaifiyarki ta daura sai sallah da shi ba halarta ki daura wannan zanin ki ina fata mun fahimci wannan to amma yanzu ina a ƙarshe cewa fadilati hada matsayinta wanda Allah madaukin sarki ya ba ta na daukaka insha Allah ta'ala idan mun zo gobe za mu tashi a gafa ta gaba in Allah da na san zuwa lokacin an kawo littafin ko Malam Usman to abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya a lada wanda muka yi kuskure Allah wanda ke saki ya fe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ta zan ba da sanarwar cewa ina ganin muhadara kuke da ranakun da kuke karatu kuna kai karfe nawa karfe nawa kuke fara to inda na gama tafsiri na ga yana da lokaci da yanayi zan iya zuwa in na zo za mu iya rinka yin littafin kila ko bayan kun tashi inda lokaci ko da minti 15 ne zai zamto mun iya gama littafin a ƙarshen Ramadan Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kaimu
mara da ake littafin mun ce